sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mata Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 5 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To mero a yau Laraba tsofaffin shugabannin Amurka za su halarci a babban cocin Cathedral da ke nan Washington inda za a addu'o'in ƙarshe a shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush da ya rasu. Amurka ta sake buɗe ofishin jakadancinta da ke Mogadishu a Somalia, sannan ƙungiyar Amnesty International ta zargi Iran da ɓoye kisan wasu mutane sama da 5,000.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yau ne za a yi bikin makoki da addu'o'i na ƙarshe kafin jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush gobe Alhamis. A yayin da ake shirin babban zaɓe a Najeriya shekara mai zuwa, al'ummar jihar Nasarawa sun fara bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da suke fata daga shugabanninsu. Muna kuma tafa da wata hira da wakilin sashen Hausa a Nijar ya yi da ministan tsaron ƙasar akan ayyukan gona a wani lokacin taron bita da aka yi a jihar Maradi. Bayan haka za ku ji shirin Himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba ne tsofaffin shugabannin Amurka guda hudu tare da mai ci a yanzu za su taru domin kai ziyarar bankwana ga tsohon shugaban ƙasar Amurka, wato George Herbert Walker Bush, shugaban ƙasar Amurka na 41 kenan, wanda ya mutu a ranar Juma'a da ta gabata, yana da shekaru 94 a duniya. A ciki har da tsohon shugaba Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama, inda za su haɗu da shugaba Donald Trump don nuna alhininsu ga mamacin tsohon shugaban a babban cocin ƙasa da ke nan birnin Washington DC, inda za su saurari jawabin ɗan marigayi shugaban wanda shine shugaban Amurka na 43. Har ila yau waɗanda za su yi jawabi sun haɗa da tsohon Prime Minister wato Burtaniya Brian Mulroney na ƙasar Canada, da tsohon sanatan Amurka Alan Simpson, tare da shahararren masanin tarihi John McCain, babban marubucin tarihin mamacin shugaba Bush babba kenan. A cikin jigajigan mahalarta jana'izar sun hada da Yarima Charles na ƙasar Burtaniya, sai shugaban Jamus wato Angela Merkel da Lech Walesa tsohon shugaban ƙasar Poland. Muna dauke da ƙarin bayani dangane da wannan jana'iza ta yau. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller na shirin nemar wa tsohon mai ba da shawara akan harkokin tsaro Michael Flynn sassauci, domin kuwa akwai mutane da dama da ake bincikensu waɗanda ake zargi suna da masaniya akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar na Amurka a shekarar 2016. A ranar Talata ne kwamitin na Mueller ya gabatar da wani bayani ga kotun tarayya, inda ya shawarci alƙalin kotun da yanke wa tsohon janar ɗin watanni 6 a gidan yari ko kuma a yi mashi sassauci. Duka ɓangarorin biyu na masu shigar da ƙara da masu kariya sun shigar da bayanansu zuwa ga alƙalin kotun domin yanke hukunci ga wanda ake ƙara a kan laifuffukan da ya aikata. Bayanan sun haɗa da yadda wanda ake ƙara ya ba wa masu binciken haɗin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ya zargi ƙasar Iran da ɓoye kisan gilla da aka yi ma wasu 'yan siyasa sama da 5,000 a cikin shekaru 30 da suka gabata. Kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adaman ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa kwamitin bincike akan kisa da ɓacewar wasu mutane a shekarar 1988, waɗanda suka haɗa da magoya bayan ƙungiyoyin adawa na Iran, inda har yanzu yawancin iyalai ba su san abin da ya faru da 'yan uwansu ba tun da suka ɓata. Tehran da ya ta amincewa da wannan ikirari na kisan ko kuma bayyana inda gawarwakin suke ko kuma halin da sauran mutanen suke ciki. Kungiyar ta bayyana cewa a wasu rubuce-rubuce da wasu ganawar jin ra'ayi da ta yi daga jama'a, wato ta tattaro waɗannan bayanai da suka nuna cewa an aikata waɗannan kisan gilla. Ƙasar Amurka ta sake buɗe ofishin jikadancinta a babban birnin Somalia bayan ta kwashe shekaru da dama ta da rufe shi. A cikin rubutaccen jawabi da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar, ta ce an buɗe sabon ofishin ne a ranar Lahadi, wato bayan lura da cewa an sake samun zaman lafiya a ƙasar ta Somalia. A hukumance, Amurka ta yarda da sabuwar gwamnatin Somalia a shekarar 2013, amma duk da haka Amurka ta keɓe wani ɓangaren harkokin diflomasiyya a wani ɓangaren ofishin jakadancinta da ke Nairobi a babban birnin ƙasar Kenya. Tsohon sojan jakadan Amurka Donald Yamoto ya isa birnin Mogadishu a watan da ya gabata a matsayin jakadan Amurka na Somalia a birnin na Mogadishu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a yau ne za a yi taron makoki da addu'o'i na ƙarshe a majami'ar ƙasa da ke nan birnin Washington DC, a yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush, wanda ya rasu ranar Juma'a da ta gabata. Tun dai shekaran jiya Litinin aka ajiye gawar tsohon shugaban na Amurka a babban zauren majalisar dokokin kasar, inda fitattun 'yan siyasa da sauran al'ummar ƙasa suka yi ta kai ziyarar bankwana. Ga rahoton da Muhammad Lalo ya haɗa mana.
Tsofaffin shugabannin Amurka huɗu ne ake sa ran za su halarci wurin taron addu'o'in na yau domin su yi bankwana da gawar tsohon shugaba George Herbert Walker Bush, wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata yana mai shekaru 94. Ana sa ran tsofaffin shugabannin da suka haɗa da Jimmy Carter, Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaba mai ci Donald Trump za su saurari jawabin yabo daga tsohon shugaba George W. Bush, wanda ya kasance ɗa ga mamacin. Tun dai a ranar Litinin aka ajiye akwatin da ke ɗauke da gawar tsohon shugaban na Amurka lallube da tutar ƙasar a wani zauren majalisar dokokin Amurka domin jama'a su yi bankwana da shi. Dubban mutane ne suka ziyarci ɗakin da aka ajiye mamacin, wanda sashin Turkiya na muryar Amurka isanta da wasu daga cikinsu. Da farko ga wannan da ya fito daga Texas, jihar da marigayin ya fito.
Well, I'm from Texas and he obviously
yace ni daga jihar Texas na fito. Kuma kamar yadda ka sani, shi ma daga can ya fito. Mutum ne mai kima a idan mutane, kuma yayi ayyuka masu kyau a shekarun da ya kwashe.
A lot of good things over the years.
Wani da ya fito daga birnin Chicago na jihar Illinois, waiwaye inda yace kafafen yada labarai ba su yi wa George H.W. Bush adalci ba a lokacin yana mulki.
We miss the guy.
Lallai za mu kewarsa da irin dattakunsa, duk da cewa yanzu kafafen yada labarai na ta yabansa, amma a lokacin da yake mulki suka shi suka rika yi, ba karamin suka shi suka yi ba. Shi ko wannan da ya fito daga jihar Maine da ke can arewa maso gabashin Amurka, tsohon soja ne da ya ritaya.
For one thing, he's a war hero, a great.
Wani abu guda da za mu yi la'akari da shi shine jarumi ne a fagen yaƙi kuma shugaba na gari. Na yi aiki a lokacin da yake mulki da kuma lokacin da ɗansa yake mulki, saboda haka na ga ya dace na zo ne ban kwana da shi a yau.
Very meaningful for me to be here.
Shi ko wannan ya fito ne daga jihar Maryland, kuma a lokacin da marigayi Bush yake mulki yana makaranta.
Bush was more, I guess, one of the.
Ana watan nan ina ga marigayi Bush shi ne ɗan Republican na ƙarshe da zan iya cewa yake da sassaucin ra'ayi.
Republican presidents.
To, gabanin hakan fitattun 'yan siyasa da dama sun yi ta furta kalamai na yabo a kan tsohon shugaban, wanda har ila yau suka ziyarci inda aka ajiye akwatin da ke ɗauke da gawarsa. Daga cikinsu har da tsohon sanata Bob Dole, wanda ya kasance abokin hamayya ga marigayi Bush a lokacin da suke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Ana kuma sa ran shugaba Trump zai halarci wajen addu'o'in a yau, inda daga bisani za a mayar da mamacin jiharsa ta Texas domin a binne shi.
Madalla Mudi an gaishe ka. Yanzu kuma za mu je Najeriya. Al'ummar jihar Nasarawa sun fara tufa albarkacin bakin su akan irin ci gaban da suke buƙatar shugabannin da za su jagoranci ragaman mulkin jihar su kawo don su samu walwalar rayuwa. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aika mana.
Yayin da gangamin yakin neman zaben shekara ta 2019 ke ƙara zafafa, al'ummar jihar Nasarawa da ke hankoron samun sabuwar gwamnati a matakin jiha bayan ƙarewar mulkin Umaru Tanko Almakura da ya yi shekara 8 yana taka tasa rawar, al'ummar jihar suka ce suna buƙatar wanda zai haɗa kan jama'a ne da kawo sauye-sauye masu inganci don su samu sassaucin rayuwa. Na ziyarci filin hutu da ke cikin garin lafiya don jin irin abubuwan da jama'ar jihar ke fatar cin moriya daga gwamna mai zuwa.
Sunana Ahmad Kambarin Kano Wanzami. Dukan wannan da kun ga mu nan akwai mai mata da yara uku da yara hudu, kamar ni yanzu akwai mutum takwas a karkashi na, kuma a cikin mu takwas na mu biyar za mu yi zabe. Saboda haka ya taimake mu idan mun zo ya tuna da wanzamin da suna filin hutun nan a musulun fa ko a wani gefe ne za a bi mu, Allah zai ba mu abin da za mu ci. Ni dan a raguna ngwa ragu a kyokyotawa da ayyuka ya budu talakoki su samu ko ya samu zai ci samu zai sha ba za ta shi ya rikici ba a nawa fata din kenan.
Shi ko dan takarar gwamna a karkashin jami'ar APC wanda ya kaddamar da yakin neman zabe bensa injiniya Abdullahi Sule yace batun samar wa jihar Nasarawa masana'antu da ayyukan yi wa matasa da haɓaka kuɗaɗen shiga wa jihar na daga cikin manyan batutuwan da zai fuskanta.
Kasan nan namu bamu da masana'antu, bamu da kamfanoni, bamu da wurin daukan ma'aikata. Ni kuma abin da aka sanni akai kenan. Daya daga cikin ma'aikatu da nake kula da su shine Savannah Sugar Company a Numan a jihar Adamawa. Ina da ma'aikata wajen 6,000 a wajen. Kaga muna da makarantu, muna da asibitoci, muna da wuraren tsaro, muna da wuraren kwana na ma'aikatunmu, muna da kula da ma'aikatu, kaga duka irin wayannan abubuwa su ne. To shine abubuwan da zan ce za mu iya yi.
Shekarun baya da suka wuce jihar Nasarawa ta fada matsalolin tsaro. Nasarawa kuma matakan da zaka dauka domin tabbatar da cewa an samu dawamin zaman lafiya?
Gare da kika ce dawamin me. Dan kin san yawancin lokatai sai a yi abu rufa-rufa a samu a ce an warware rikicin shi kenan, kowa ya je kwanta an jima kaɗan sai ki ji wani abu ya sake tashi sai sake tasowa. To saboda haka mu duk kokarin da za mu yi mu samu tukuna duk zaman lafiyar da za a samu ya zama dawamin zaman lafiya. Ba za ka yi wannan ba sai ka fahimci me yake kawo wannan rashin zaman lafiyar tsakanin mutane. Rashin fahimtar juna tukuna. Sannan wasu su dauka su sun fi wasu. Irin wannan reni da yake tsakanin wannan kabila da wannan kabila da sauransu duk su ne suke kawo rashin zaman lafiya gaskiya saboda Allah. To amma idan mutane suka fahimci tun da farko Allahn da ya halicce mu ya hada mu wuri daya, shi Allahn ya san dalilin da ya hada mu wuri daya. Ba wai dan kara sojoji da ƴan sanda to shine rufarfan da nake nufi. To shi yasa dole mu koma tukuna foundation.
Kan haka komandan tsaro na farin kaya wato civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dafari yace sun shirya tsaf don tabbatar da tsaro kafin zabe, lokacin zabe da ma bayan zaben.
To alhamdulillah muna nan muna ta shirye-shirye. Gobe mai Allah ya dauna da taro a ofishin commissioner ƴan sanda na jihar Nasarawa. Mu dukkan hukumomin tsaro har tare da shi chairman na zaben gaba daya. Kuma mu a nan civil defense mun shirya security summit. Muna son mu haɗu gaba ɗaya mu ga ya zamu yi mu yi wannan zaben. Mai yake cewa hannu da yawa maganin kazamar biya. To mu ga ya za a magance wannan. Kuma ka ga yaran mu kullun suna nan kan training.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Ministan tsaron Jamhuriyar Niger, Malam Kallamu Tari, ya ce an samu ci gaba a fannin aikin gona a shekarar nan a jihar Maradi. Ya shaida hakan ne a wani taron bitar ayyukan gona da ya kunshi malaman gona da na dabbobi da ministan ya jagoranta a jihar. Wakilin sashen Hausa, Sha'ibu Mani, shine yayin hirar da shi.
Jama'a suna godiya ga irin alherin da Allah ya kawo cikin damana ta bana. Sai mu ce alhamdulillah, lalle ba a rasa gibi na garuruwa wa'anda ba su samu ba, amma a jimilla abinda mun ka samu ya ishe mu a cikin ƙasar Maradi har mu saida shi, ko ta fannin cimaka ta jama'a ko kuma ta fannin cimaka ta bisashe. Haka ne ma ta fannin ruwa, an samu ruwa daidai wadaida, kuma tabuka sun cika, kuma mun samu ruwa na ƙasa, kenan muna iya mu gina mu yi aikin noman rani na wannan noman rani, saboda ko damuna ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba, abinda muke so da ƴan ƙasarmu su koyi irin wannan noman, shi na iya ƙara ƙoshi ga jama'ar ƙasa, musamman ma ga yara idan suna samun irin wannan abinci da noman rani ke badawa. An yi ƴan koke-koke bisa ga wasu matsaloli da suka afku a nan cikin ƙasar Maradi, shine matsalar iri, wanda duk ya ƙara sai mana iri wanda ba nagartacce ba, wanda ba tabbataccen iri ba. Mun ɗauki ya ci amananmu, ya yaudare mu, kuma za mu iya ɗaukan matakai wanda sun ka dace saboda laftar da shi. Mun ba da umarni ga mushannin gona da saraki, mun ce irin da duk ba a tabbatar da shi ba, ka a ba da shi ga jama'a. Ce iri wanda ba na kirki ba, in ya ba talaka ya kuka da kansa, bakin jan hankali ya kare bisa ga ma'aikacin gwamnati, tunda shi an horar da shi saboda irin wannan aikin, kuma aiki ne wanda ya rataye bisa kanshi. Akwai matsaloli wanda mun ka samu nan a nan Jiratawa bisa ga dandari wannan gwamnati. Mutane sun saida shi wanda an ka ba shi dan su noma su ci da iyalansu, sun saida mu wasu masu hannu da shuni, su kuma sun maida gandarin wannan wurin jin daɗi. Mun ka ce za mu amshe duka gandarin da an ka saida, za mu maida shi ga talakawa wanda ke aiki don su buɗa abincin cinsu. Wannan suna cikin matsaloli wanda muka gani a cikin jihar Maradi wanda mun kai magana a kansu. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Yau ku baƙonmu namu na yau mazaunin ƙasar Amurka ne da ke nan babban birnin Washington DC. Bari mu bar baƙon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Usman daga jihar Adamawa, Najeriya. Na zo Amerika yau shekara 22 da suka wuce. Ina yanzu aiki tunda na zo, kuma ina aiki tare da jakadan Najeriya a nan Washington DC, wato Embassy of Nigeria a Washington DC. Ni dai wato na yi makaranta a primary school ina a Kaduna, da na gama primary school na yi secondary school a Yola, da na gama secondary school a Yalwa Government Secondary School, sai na je Kaduna Polytechnic a Kaduna. Bayan da na gama sai na samu scholarship zuwa ƙasar Russia, na tafi garin St. Petersburg na yi karatu har zuwa 1991. Da na gama sai na tafi Ingila na fara aiki a can. Da na dawo Najeriya sai aka ba wa wakilin Adamawa jakadan Najeriya Amurka, sai muka taho da shi na fara aiki da shi a nan birnin Washington. To tun daga nan kuma har yanzu ina aiki a nan Washington a Embassy Nigeria. ina tare da matana da yaranmu guda hudu da aka haife su dukansu a nan.
Ka taba samun niyya cewa kai zaka zo aiki Amurka?
Wallahi ban taba sani ba, don tun da na tashi zaman yola Allah dai kawai ya sa da na yi apply scholarship na tafi Rasha. To daga nan na gane kasashen waje, Allah ya sa na yi tafiye-tafiye sosai, amma ban taba tunanin cewa ma zan zo Amurka ba. Amma idan ban taba zuwa Amurka ba kafin mu taho nan, iyaka na Rasha da Ingila da kuma kasashen Europe, da muka dawo aka bashi jakada sai ya dauke ni muka zo nan.
To ya kaga rayuwa a Rasha?
To Rasha babbar kasa ce, abin da mutum zai fara tunani shine sanyi. A lokacin da muka je suna cikin rayuwar komunisanci, amma daga baya suka koma kasuwanci daga baya. Gaskiya yana da dan wahala zama a can tunda ba sa turanci, sai da muka koyi yaren kafin muka fara karatu. So akwai dan wahala daga farko kam, amma gaskiya na ji daɗin zama a can, don na yi abokai, na yi mutane, na yi abokai sosai, alhamdulillah.
Akwai mutane Hausawa can, mutanen mu Niger, Kamaru, Chadi, Ghana?
Ai ba wanda kasan da lokacin da muka je da yake ana ba da scholarship ne, Rashin ke ba scholarship daga kasashen duniya gaba ɗaya take ba, to daga ƴan Niger da ƴan ba wanda ba kasar da babu, da Larabawa, da duk wani kasa da kake tunani suna yaran suna karatu a Rasha. Kuma na abokantaka sosai da yara daga kasashe daban-daban, tunda duk mun zo daga kasashe daban-daban, duk kuma muka koyi Rashanci kafin muka fara karatu a can.
Ya kaga yanayin bada karatu a Rasha?
To yana da wannan wahalarsa na farko kenan, amma da yake su mutane ne masu himma sosai, za ka ga cewa ɗalibai lokacin da ke makaranta a ajinmu a cikin mu 30, 20 kusan 20 duk yara mata ne, kuma injiniyarin muka karanta, su suna da himma sosai. Duk da wahalhalun da muka fara samu, za ka ga cewa ƙasar zai nuna maka cewa idan dai kana da himma to za ka iya samun abin da bukatan abin da ya kawo ka.
To wani kira ga reka ga matasa wanda suke bukata su ma su je Rasha su koyi karatu, koko shugabannin mu na kasashen Afirka wajen tura ɗaliban su je can su koyi karatu?
Shawara ta shine yara, wato na farko dai su san cewa abin da ya kawo su shine makaranta, dan problem din yawancin abin da ake samu yara za su je su shagalce su shiga wasu harkoki, idan da za su samu a musu gargadi kafin a tura su san cewa ga abin da ya kai su je su yi karatu din, kuma alabashi su dawo gida su zo su yi using abin da suka karanta a can din, zo su taimaka, zai taimaka sosai. Yawanci wato abin da yake faruwa shi ne idan suka tafi yana suka bar gida da wuri, haka suka samu ƴancin kansu, sai su shiga kwayoyi da kuma irin abubuwa dai hakan nan, za su samu criminal groups za su iya jan su shiga abubuwa da bai kamata ba. So za ka ga cewa idan dai mutum ya samu sanin cewa ga abin da ya kawo shi, insha Allah za ka ga komai ya tafi daidai.
Kash Mahmud Usman, lokaci ya daga mun hannu.
A cikin shiri na gaba, ka ci gaba da muna wannan bayani. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Mahmud Usman, ɗan ƙasar Najeriya wanda ke zaune a nan babban birnin Washington DC da ke nan Amurka.
Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwar ƙungiyar muryar talakawa, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, ku gaya wa gwamnatin Najeriya cewa haƙƙin tsaron rayuka da dukiya da lafiyar al'ummar ƙasa yara ta yi ne a kan gwamnati, don haka ya wajaba gwamnatin Najeriya ta samar da tsaro mai inganci a cikin ƙasa. Sai saƙo daga Bashar Kansila Sojan Najeriya Dirin Daji, jihar Kebbi, da Sani Umar Nali Iliya, inda suke cewa, Assalam sashen Hausa na muryar Amurka. gaskiya matakin da 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Niger suka dauka na kafa wata sabuwar doka da za ta baiwa 'yan gudun hijirar kasar kariya. Tabbas hakan yayi daidai duba da yadda ake musgunawa 'yan gudun hijira tare da cin zarafinsu. Sai wasikar mu da ta fito daga Saluhu Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana da Ibrahim Taylor duk a karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya, inda suka ce assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ya sa tura jiragen masu saukar angulu da rundunar 'yan sanda suka ce an yi a maboyar barayin shanu a jihar Zamfara yayi daidai. Da fatan Allah ya sa yin hakan ya sa shine kawo ƙarshen gano bakin zaren waɗannan harahare da yake ci yake cinyewa a jihar ta Zamfara baki daya. Sai sakon mu daga Ali Abdullahi Doran Baga, inda yace a tawon fahimtar ba wata damuwa dan likita ya bar kasarsa ta haihuwa ya tafi kasashen Turai dan yin aiki. Tunda yanzu haka akwai likitocin kasashen Turai da dama waɗanda suke aiki a kasashen Najeriya da Niger. Sai sakon mu na ƙarshe a yau ya fito daga Shehu Adamu Rijjau, inda yace hakika muna goyen bayan matakin da hukumar zaben Najeriya tace za ta dauka na sa ido akan kudaden da 'yan takara za su kashe yayin yakin neman zabe, domin alama sun nuna cewa za a yi wasa da kudi sosai a wannan zaben, saboda haka dole sai an bi diddigi.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Tayo Laraba ne tsofaffin shugabannin Amurka guda hudu tare da mai ci a yanzu za su taru domin kai ziyarar bankwana ga tsohon shugaban kasar Amurka George Herbert Walker Bush. Shugaban kasar kenan na 41 wanda ya mutu a ranar Juma'a da ta gabata yana da shekaru 94 a duniya. Kamar da labarai ke nunawa a kafafen talabijin yanzu haka ana nan an dauko gawan shi an fito da ita daga zaure majalisar din wato dokokin kasar ta Amurka. A ciki hadda tsohon shugaba Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama inda za su hadu da shugaba Trump da nuna alhinin su ga mamacin a babban cocin kasa da ke nan birnin Washington DC inda za su saurari jawabin dan marigayi shugaban wanda shine shugaban Amurka na 43. Kasar Amurka ta sake bude ofishin jakadancinta a babban birnin Somalia bayan da ta kwashe shekaru da dama da rufe shi. A cikin rubutaccen jawabi da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar, ta ce an bude sabon ofishin ne a ranar Lahadi. A hukumance Amurka ta yarda da sabuwar gwamnatin Somalia a shekarar 2013, amma duk da haka Amurkan ta keɓe wani ɓangaren harkokin diflomasiyya a wani ɓangaren ofishin jakadancinta da ke Nairobi a ƙasar Kenya. Tsohon jakadan Amurka Donald Yamamoto ya isa birnin Mogadishu a watan da ya gabata a matsayin jakadan Amurka na Somalia. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller na shirin nemo wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn sassauci, domin kuwa akwai mutane da dama da ake bincikensu da ake zargin suna da masaniya akan wannan katsalanda da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. A ran Talata ne kwamitin na Mala ya gabatar da wani bayani ga kotun tarayya yana shawartar alƙalin kotun da yankewa tsohon janar din watanni 6 a gidan yari ko kuma a yi mishi ahuwa.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.